عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa da taimako da tallafawa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Muna masu roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin jama'ar da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka. Allah ya sa ayyuka da muke karɓaɓɓu ne, iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu. Mu da muke raye, Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Bukatu da muke da shi a wurin Allah, muna roƙon subhanahu wa ta'ala ya amsa mana. Kariya da muke nema, Allah ta'ala ya kare mu. Muna masu ƙasƙantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ababe da suka dame mu a wannan ƙasa, musamman abin da ya shafi tsaro, ƙuncin rayuwa, lalacewar tarbiyya, fitintinu kala-kala-kala. Muna roƙon Allah alhayyu alqayyum, Allah ya nuna mana ƙarshensu. Wanda amana take hannunsu, Allah ta'ala ya ƙara musu tsoronsa, ya kuma sanya tausayin talakawa a zukatansu, don su ɗauki rayuwar talakawa da walwalansu da muhimmanci yadda ya dace. Yau da iznin Allah za mu tashi a kan darasi na 7 ko a wannan wata na Ramadana, hijira shekara ta 1447 insha Allah. Akwai tambayoyi? To, media da ke sa wannan darasi zuwa yau 7 ga wata an samu guda 97. Jiya mun tsaya a kan na 95. Yau an samu wani bawan Allah da ya ɗauki nauyin guda 2 duka daga Adamawa, mai suna Alhaji Abdulrahman Bashir Haske, founder na AB Haske Foundation. To, muna roƙon Allah ta'ala ya haska masa duniyarsa da lahirarsa da zuriyarsa gabaki ɗaya. Na 96 shi ne Usaku FM 90.5 Yola, Adamawa State.
Usaku suka rubuta ko dai Useko?
Ok, shi ne sunan ko? Ok. Na 97 kuma Nas FM Mubi 105.5 Yola, Adamawa. Shi na TV din a cikin Yola, na FM na Yola daga 9 zuwa 10 na dare. Na Mubi Nas FM kuma daga 10 zuwa 11 na dare. Muna roƙon Allah ta'ala duk wanda suka ɗauki nauyin, Allah ya biya su da gidan aljanna. An samu guda 97 kenan insha Allah. Baya ga wannan akwai tambayoyi, sai mu karanta su a takaice. Zan takaita bayanai insha Allah don kada ya riga cinye lokacin karatu, tare da kun ce tambayoyin su ma karatu ne ko? To, babu laifi insha Allah, sai a duba abin da yake mai ma'ana, musamman tambayoyin da ba a amsa su ba, ba a taɓa amsa su ba, ko ba a amsa su nan kusa ba insha Allah. Na'am.
Malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
ce Allah ya cikin iyayen malam da na alaramma da namu baki daya da malamanmu.
Amin ya hayyu ya qayyum, mun gode sosai.
Yace malam, tambayoyi na guda biyu ne da ke alaka da juna.
Na'am.
Ana iya amfani da nisabin azrufa wato riba don cire zakka? Yake cewa lura da cewa nisabin dinari wato gold ya yi sama da yawa. Akwai jama'a da yawa wadda in za su yi amfani da wannan nisabin ba za su cire zakka ba, amma inda azurfa ne za su iya cewa shi ne ke neman ƙarin bayani a wajen malami.
Na'am. Ya halatta a yi aiki da nisabin azurfa silver a cire zakka ba sai na zinare ba. Akwai majma'ul fiqh Islamic Fiqh Council na Rabitatul Alamil Islami, wanda kasashe da yawa suna cikin wannan, hatta Najeriya memba ne a cikin wannan din, ya kai akalla kasashe 57 a duniya sukan zauna su duba matsalar da ya shafi Muslim World su yi fatawa. A cikin karar na majma'ul fiqh Islami, karar na 6, akwai bugawa da aka yi a littafi shafi na 101 da 102. Sun ce ya halatta a rika aiki da nisabin azurfa a cire zakka ba sai na zinare ba. Kuma ina ga committees dinmu da ke wayar da kai akan zakka a Najeriya, iya da kyau su ba wannan muhimmanci, wannan committee mai albarka, Allah ya kara musu albarka. Saboda cewa a ka'ida daman da naira da riyal da dala, ai daman estimation ake yi, kiyasi ake akan zinare a cire zakka. In ka ɗauki nisabin zinare da ake cire zakka a gram, wato gold, usually yana kaman 85 grams ne, wani lokaci ya kai 87, within that range ne. Amma in ka ɗauki na azurfa, gram ɗin yakan kai 595, wani lokaci ya kai har zuwa 605, a wannan range ɗin ne. Amma nisabi na zinare da ya kai 85 grams zuwa 90, wanda a wannan wurin yake fluctuating. In ka auna shi da dala, misali za ka ga ya kai dala 16,000 ko abin da ya kama da haka. In ka mai da shi naira, kamar yanzu nisabin bana a Najeriya sun ce kamar 18.4 million naira ne zuwa 18.5. To kaga in ka ɗauki nisabin zinare, sai wanda ya mallaki naira miliyan 18 da 'yan kai ta shekara kuma mallaka tasa zai cire zakka. Amma in ka yi convertin wannan dala ɗin zuwa azurfa, 595 grams na azurfa, za ka ga wanda ya mallaki dala 1,600 zai cire zakka. So anan kaga in ka hada sai ga wanda ya mallaki naira miliyan 2.5 zuwa miliyan 3 akwai zakka a kansa. Amma in kiyasi akan zinare ne, wanda ya mallaki miliyan 17 ma babu zakka a kansa. So qarar nasu na majma'ul fiqh al-islami, qarar na 6, wannan namba 101, 102, 103, kuma ita ce fatawa ta lajnatu da'ima lil buhus al-ilmiya, ita ce fatawa da Sheikh bin Bas rahimahullah shi mai bayani cewa don a samu falalan cire zakka da kuma amfanar da wanda aka bawa, sun yi recommending cewa akwai falala mutum ya rika aiki da nisabin azurfa ba na zinare ba. Na farko, idan mutum yana da naira miliyan 3 ya shekara kace ya cire zakka, ba fa yadda muke zaton an takura masa bane, taimakon sa aka yi. Ita zakkar da ka cire na farko tana ƙara dukiya albarka, na biyu tana tsaftace dukiyarka, na uku tana kare dukiyarka daga fitintinu da dama, na hudu abin da kake da dukiyar Allah ta'ala yana ƙara rubanya maka shi. Don me? Don zakka rukuni ne a cikin rukunin addini. Kaga yin da kai idan ka cire an taimake ka, kai kuma da ka cire sai ka ba wa talaka, to ka taimake shi. Saboda talaka iya da bukata, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, zuwa karshe suratul tauba ayata 60. Anan da ka cire ka bashi, kaga mai miliyan 3 in ya cire ya taimaka. Amma in ka dauki kiyasin zinare, mai miliyan 17 ma ba sai ya cire ba. So kaga anan ka taimaka. Ita kuma zakka, abinda nake kiranta da shi shine divine poverty eradication program ne. Wato wani tsarin yaki da talauci ne da yake daga wurin Allah. Allah ne ya tsara shi, wani poverty eradication ne. Duk shekara na dukiya mai shi ya cire 1/40 ya ba wanda bai da shi, kashi ne cikin 40. Kaga wani tsari ne na Allah na yaki da talauci. So da haka abin da yafi dacewa ga waɗannan committees masu albarka ina ba da shawara cewa yana da kyau a rika wayar da kan mutane akan cire zakka da azurfa ba da zinare ba don daman kiyasi ne kuma daman nassu yayi magana akan zinare da azurfa to saboda mu samu falalan yawaita zakka da yawaita masu cirewa da yawaitan dukiyar da za a bayar sai mu duba karamin nisabi kamar yadda waɗannan ainihin majma'a na musulmai da lajina suka bada fatawa akan muhimmancin sa wallahu ta'ala a'lam.
Malam tambayar ta tafiye cewa idan mutum yana da zinari wanda bai kai nisabin zakka ba kuma yana da azurfa shi ma bai kai nisabin zakka ba zai iya haɗa su su biyun ya cire musu tunda da in ya haɗa su za su kai nisabin ya cire musu zakka?
A magana mafi inganci wannan ba a haɗawa ita ce ƙauli rajihi dogaro da maganar Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi cikin Al-Majmu volume na 5 namba na 503 zuwa 505 yana cewa akwai malamai da suke da fahimtar ana iya misali zinaren ka bai kai zakka ba azufa bai kai zakka ba amma in ka hada su wuri daya kai total ya kai ai zakka shin za a hada ko ba za a hada bai ce a magana mafi inganci ba za a hada ba shi yafi inganci akan malaman cewa za a hada na farko nassosin da suke magana akan zakka sun yi magana ne akan kowanne daga cikin su daban-daban kamar hadisin Ubadah ibn Sabit dake bayani az-zahab bil-zahab wal-fidda bil-fidda kaga da yazo yana magana akan koda exchange ne canjin kudi bai yadda ya hada zinare da azurfa ba sai ya kira su daban-daban na biyu kuma yace abin da ke kara bayyana cewa da zinare da azurfa ba kudi ne daya ba shine idan za mu yi canjin zinare da zinare ya halatta maka kari ko bai halatta ba bai halatta ba a wannan wuri in na maka kari a canji bai halatta ba canjin naira new currency kana san naira 1000 sabuwa a 1000 sabuwa sai ka bada tsofi 110 aka baka anan haramun ne 1000 da ka kara riba ne amma idan ana saida 140 in zaka kai ka karbi sabi zaka bada 150 sai wani yazo da dala sai ka ce to dalar nan canjin ta a kasuwa 140 ne amma in kana neman sabin kudi za mu baka only 130 a sabi tsofi 140 sai ka amince anan ba riba bane dan dala da naira daban-daban ne so an samu tafazul tsakanin su wannan bai zama riba ba amma tsakanin sabuwar naira da tsohuwar naira in an samu fifiko wajen canji wannan riba ya shiga sai san kana son sabon kudi sai dai ka saye shi da kudin wata kasa amma ba da naira irin sa ba sai dai da wani kudi na daban to anan gurin sai yace kaga ai in zaka canja zinare da azurfa ya halatta a samu fifiko ko bai halatta ba ya halatta to tunda ya halatta ashe kudin ba iri daya bane zaka babu dama hada zinare da azurfa wuri daya don a cire musu zakka a dunkule sai dai kowanne ya dauke shi a kashin kansa in ya kai zakka a cire in bai kai zakka ba to kada a cire amma ba dama a hada wallahu ta'ala a'lam.
Na'am malam mai tambaya ta karshe yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sai Allah ya jikan iyayen malam da na alarama da na injiniya da kuma na sauran musulmai.
Wani injiniya ciki? Kage ya samu attachment. Har wani murmushi yake ban taba ji yayi murmushi ba sai da aka yi attachment din sa. A rama dan goya shi ko a dan ture shi?
A goya
ko? To a rama sai a goya ka to amin ya hayyo ya kayyo.
Yace dan Allah malam a taimaka mana da amsar wannan tambayar.
Na'am.
Malam tambaya ce tsakanin halal da haram. Yake cewa malam tambayar ita ce mutum ne yana da kuɗi a cikin kofi account ɗinsa. Duk 24 hours wato duk rana akwai wani abu da yake karuwa akan kuɗinsa. To shi ne muke son sanin wannan kuɗin da suke karuwa menene matsayin su. Allah ya mai da kowa gida lafiya.
Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi a cikin fatawa Manaril Islam volume na 2 da aka tattara yayi magana akan interest da riba kan matsala ta namba na 443 zuwa 433 da 34 da 35 a wannan shafi guda uku duka yayin magana akan matsala mai kama da wannan. A magana mafi inganci ya ce wannan riba ne. In summary, yadda OPAY account yake iya da kyau a fahimta. Na san background na OPAY account saboda ina DG ne da 2018 aka bude startup din. So mun taimaka musu da policies da enabling environment. Kuma lokacin da na zama in charge of communication and digital economy a 2020-2021, mun taimaka da policies da enabling environment da ya taimaka OPAY daga bude shi a shekara uku ya kai matsayin unicorn. Unicorn shine startup da ke da market value da ya kai $1 billion, dala biliyan daya. Shi yasa a lokacin OPAY din suka zo musamman ina office, godiya gare ni saboda ni na taimaka musu da policies da ya shafi broadband penetration, NIN and SIM registration, price na data da ya sauka, Nigeria Startup Act da makamantansu, shi ya taimaka musu. Lokacin sun zo min office ina ga wata juma'a ne on the 28th of October ko 2022 haka ne. Lokacin president din OPAY din sunansa Olu Akammu. Amma daga baya na ji a wurin July 2023 ya yi stepping down wani ya karba. So ya yi leading team din gaba ɗaya suka sami a office sun zo godiya akan abin da aka yi, aka taimaka musu, shi ya taimaka kamfanin ya ci gaba, suka samu kaza da kaza, musamman suka zo muka wuni da su a Abuja. Bayan sun koma suka ƙara yin leta ta godiya, suka ƙara turo mini. Babban abin da ya taimaki OPAY ya bunƙasa kamar da suka faɗa, waɗannan policies da muka yi ne. Daga ciki na ƙarshe da ya taimaka musu lokacin da na ce sai an yi haɗa NIN da SIM. Suka ce samar da wannan NIN ɗin ya yi matuƙar taimaka, matuƙa da gaske. Na biyu, broadband penetration ya taimaka sosai, digital literacy policy ya taimaka sosai. A wannan lokacin take
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار
جزاكم الله خيرا نجا إسحاق آرام الله يمك البركة منا آل إمرانا أيو دا إذن الله ذا متاشا أكان آية تدريد تسعين دا بير jiya mun yi karatu akan aya ta 193 da 194. Allah ta'ala yace fastajaba lahum rabbuhum, sai mahaliccinsu ya amsa musu da cewa me inni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha, lalle ni bana tauya aikin mai aiki a cikin ku, namiji ko mace, ba'abukum min ba'din, sashin ku daga sashi yake, daga maza ana samun mata, daga mata ana samun maza, فالذين هاجروا للينه wanda suka yi hijira wa ukhriju fi sabil min diyarihim, aka fitar da su a gidajen su, wa uzu fi sabili, aka cutar da su a tafarki na, wa qatalu, suka yi yaki a filin gwagwarmaya da abokanan gaba, wa qutilu, har wasu kai matakin da suka yi shahada a filin gwagwarmaya da Allah ta'ala yake cewa la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kankare musu kurakuran su wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma za mu shigar da su cikin aljanna dake da korama kala-kala dake gudana a cikin wannan aljanna sawaban min indillah wannan kyauta ce ta karamci daga wurin Allah wallahu lalle Allah indahu a wurinsa husnus sawab akwai kyakkyawar kyauta ta karamci fastajaba lahum wannan duka muna ci gaba ne da magana akan ulul albab ulul albab wanda Allah ya kira su sau 16 a Qur'ani ulul albab ulul albab ulul albab a Hausance kace mutane masu cikakken hankali da basira da sanin ya kamata da sanya abu a gurbinsa wannan sune ulul albab siffa ce da ya zama wajibi a kanka da a kaina mu yi kokari ya zama mu ma muna cikin ulul albab a duk inda Allah ya kira siffofinsu mu dage mu cika kaman anan surar da muke karatu cikin suratu ali imrana tun daga aya ta 190 har zuwa wannan aya ta 195 mu tabbatar dukkan qualities din su da Allah ya ambata mun cika su haka idan muka je suratul ra'd Allah ya kira daga aya ta 19 zuwa aya ta 24 anan ma yana da kyau mu yi kokari ya zama waɗannan sifofi na ulul albab ni da kai mun cika su suna da muhimmanci don haka Allah yake fastajaba lahum rabbuhum su ulul albab sai Allah ya amsa musu addu'ar su wace addu'a suka yi ai mun ga a baya cewa da ya kira sunayen sa ke cewa waqtilaful layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an amiru bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana al-abrar rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyama innaka la tukhlifu al-mi'ad sun gama addu'a sai Allah yace fastajaba lahum taki sai Allah ya amsa musu kalmar fastajaba taki shine ajaba Allahu du'a'ahum taki babu bata lokaci suna gama sai Allah yace an amsa muku darasi na farko da zamu koyi anan me yasa yace fastajaba lahum rabbuhum bai ce fastajaba lahumullah ba sai yace fastajaba lahum rabbuhum babban dalili sun yi ta addu'a da rububiyya ne suna cewa suna kiran Allah da sunan rabbu 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 ba su ce Allah 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 ba darasin farko kalmar rabbu ta fi tasiri a cikin addu'a fiye da kiran Allah in Allah ne sai a ce Allahumma amma in dai za a addu'a kiran ya rab ya rab ya rab yana da matukar muhimmanci shi yasa ai a baya sun ce masa rabbana 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 sau nawa sau biyar suka gaya masa kaga na farko inda suka gaya masa me suka ce alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana kaga aya ta 191 sun kira saunawa daya subhanaka faqina azaban nar sai suka ce me rabbana in me na'am innaka man tudkhilan nar faqad akhzaita wa ma lizalimina min ansar saunawa to a aya ta gaba saunawa suka kira sau biyu rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana mun samu guda nawa guda hudu a aya ta 190 suka ce rabbana wa atina ma wa attana a addu'ar sun kira rabbana 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 sau biyar a aya ta 191 sau daya aya ta 192 sau daya 193 sau biyu 194 sau daya kaga daya daya biyu daya ka samu biyar tunda sun yi ta rabbana 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 sai ce fastajaba lahum rabbuhum to wannan rabbu da kuke ta kira ya rab ya rab ya rab to ya amsa muku rabbu fastajaba lahum rabbuhum. Abu na biyu da muke koya kuma shine kar mu kuskura da ɗan duniya su yaudare mu, ko kuma masu ciwaciwan imani akan cewa Allah baya karban addu'a. Allah yana karban addu'a. In mun cika sharadin addu'a, duk abin da ya dame ka ya dame ni, in muka roki Allah, Allah yana amsawa. Duk abin da ya dame ki, wallahi ki gaya wa Allah, Allah yana karba. Addu'a babban al'amari ne. Babban sharadin da zamu yi shine in zamu yi addu'a mu zama mu'minai ne, kuma mu'minai na gaskiya, ba mu'minai na ciwaciwa ba. Imani, duk abin da yake imani na rukunan musulunci, rukunan imani, ihsani, mu tabbatar mun kiyaye. In muka yi wannan, tabbas Allah yana karɓar addu'a. Ma za ka yi ba mu koda misali da Qur'ani.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
جزاكم الله خيرا. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب. جودي توكيدي. توكيدي. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي سأمسامو. وليؤمنوا بي سي إيماني دني. Amsa wa umurnin Allah da imani da Allah ke sa Allah ya karbi addu'a. Wannan suratul Baqara zai zama aya ta 186 ko? Don haka kaga anan Allah ya ce yana amsa addu'ar mai kira idan ya kiraye shi, amma mu mu amsa kiran Allah mu yi imani. Wannan yake zama shine daga cikin muhimman sharuɗan karban addu'a, shine ya zama mutum yana da imani da Allah, kuma ya amsa kiran da Allah ya masa akan komai da komai. Masu cewa ba a karɓan addu’a in ka biye mu sai su raba imaninka da Allah. An yi wani mutum kissa ce da Ibn al-Jawzi rahmatullahi alaihi ya magana a kansa, yana bayyana irin yadda Allah yake karɓan addu’a wasu bayin Allah na ƙware a cikin society ma ba a san su ba, amma suka roƙi Allah, Allah yana amsawa. Ya ce wata shekara a garin Madina, Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an yi fari na ruwa. Ya zama babu ruwa, aka yi ta salatul istisqa, aka yi ta salatul istisqa, ruwa bai zo ba a gari. Yace wata ran ina zaune a masallacin fiyayyen halitta Masjidun Nabi a Madina, sai wani mutum ya shigo. Yace na ganshi da siffa ce ta talaka, dan siriri ne haka, ba yi da wani abu, ba in kaga kayansa ba wani mutum ne wai mai kudi ba. Yana shigowa, shi bai ganni ba, ni naga shigowansa, sai wuce ta wajen gaba da hantsi, sai nafila. Da idan da na sallah, sai daga hannu haka ya ce, ya Allah, mutanen garin annabinka, ahalu baladi rasulika, sun zo sun roƙe ka ruwa, Allah, sun yi sallah, Allah baka ba su ruwa ba, wallahi Allah sai ka musu ruwa. Na ce wallahi Allah sai ka musu ruwa, Allah wallahi za ka musu ruwa. Allah ba za ka hana mutanen garin annabinka ruwa ba, wallahi za ka musu ruwa, Allah. Muhammad Budul Munkadir rahimahullah ya ce, sai na ce wannan wani mahaukaci ne. Ka zo ka zauna ka ce wallahi Allah sai yayi, mu da muka zo muka yi ta tawali'u ma muna roƙo ba a yi ba, kai ka zo kana da tinkaho kana cewa sai Allah ya yi ruwa. Ya ce ina cikin tunanin mahaukaci ne, ya ce wallahi bawan Allah nan bai sauke hannunsa ba sai ruwan sama ya sauko. Ko ruwa hannunsa bai sauke ba. Ya ce kawai ya zauna aka yi ruwa, mamakon ruwa, kuma lafiyayyen ruwa, babu ɓarna da ya yi komai yadda ake so, haka ya zama zanzan. Bayan lokaci can sai tashi sai tafi gida. Aka zo sallah ta gaba ta azhar, sai shigo masallaci sai na ganshi. Da nayi taking note shi waye, da ya fita ya tafi gida sai na bi shi gida. Sai na ga gidan da ya shiga. Bayan nan daga baya sai na koma masa. Ina zuwa sai na ganshi a kofar gida an kewaye shi, ashe baduku ne yana tsirin gyaran takalman mutane. Yana gani na ne sallama ya ce wa alaikum assalam rasulullah, ka zo a gyara takalminka da bismillah, zo. Ya ban wajen zama, bayan ya gama da jama'a na ce bawan Allah, wallahi ba gyaran takalmi ya kawo ni ba, na ga wani abu ne da kai ɗazu a masallaci, na ɗauka kai mahaukaci ne, kuma sai na ga wani karamar waliyai da Allah ya nuna tare da kai, kai rantsuwa kuma Allah ya yi ruwa. Ya ce sai na ga gabansa ya faɗi, fuskarsa ta turnuke, tunaninsa ashe wannan aikin alherin da ya tsakaninsa da Allah har wani ya gani, shi ya ɗauka babu wanda ya gani. Ya ce hankalinsa ya tashi, na bashi haƙuri, na gudu saboda hankalinsa ya tashi. sallah ta gaba ban ganshi ba, sallah ta biyo baya ban ganshi ba, wata sallah ba ta zo ba, na sake dawowa gida in ba shi hakuri ce sai na yi sallama a gidan, sai wata tsohuwa ta fito, tana fitowa na ce ina bawan Allah ne, ta ce ai tun lokaci kazaran kaza da kai ka zo kuka yi zama da shi, kana tafiya ya shigo gidan nan ya tattara kayansa hankalinsa a tashe fita, har yau babu labarinsa, har yau a duniya ba san sunansa babu tarihinsa. Wai tunaninsa shi ne har ya yi addu’a a garin wani mutum ya gani ya gane sirrin da ke tsakaninsa da Allah. Kaji bayin Allah na kware. In yau ne mutum ya addu’a karɓa sai ka ga ya buɗe dukkanin du’a an yi wani shago, an yi receipt. In kana da matsala ka buɗe maka addu’a ba haka za mu yi ba a Najeriya? Komai sai an yi commercializing ɗinsa? Wannan kuma ba na ce karku ba malamai masu addu’a ɗan sadaka ba ne ba. Muna da dattawa a zaure da ba su da aikin komai kuma iyayenmu ne, in ka je kasa da ta yi addu'a shari'a ba ta hana ka yi sadaka ba. Mu in muka maka anan fi sabilillah, amma in ka je ka samu dattijo yana zaune kar kuma ka ce an hana a bada sadaka, sadaka ma Allah ya ce a yi ta. Wannan bawan Allah ya daga ranar ba a ƙara jin labarinsa ba. Su ne bayan Allah na ƙwarai da ko rantsuwa suka yi don Allah ya barrantar da rantsuwarsu, Allah ya sai a yi ruwa. Rannan arewacin ƙasar nan da mu rabar shi ba ce mun ana ruwa a wani gari, na ce wata kila wani bawan Allah ne ya rantsuwa don Allah ya kubutar da shi daga rantsuwar ba sai ya yi kafara ba sai Allah ya yi ruwa. Haka kawai yau bawan Allah Abuja kala sai ce wallahi yau Allah za ka yi ruwa Abuja, in ba a yi ruwa ba zai yi kafara don Allah ya sa kada ya kafara sai ya saukar da ruwa. Wato su bayan Allah na ƙware ko sun taro a radu da ka sun yi alkafura bal ma al'imani ne a nan. Sai Allah ya kubutar da su ba sai sun yi kafara ba. Allah yana karɓan addu'a. Matsalar da suka damu ma arewacin Najeriya mu dage da addu'a. Karɓan addu'a a yanzu ya yi ƙaranci a hannun mutane saboda sharuɗɗan karɓan addu'an ba mu cika ba. Kaga na farkon shari'i da muke wasa da shi a Najeriya shi ne imani da Allah. Mutane sun mai da imani yanzu a baki ne ba aiki ba. In mutum ya ce maka shi musulmi ne, in ka duba aikinsa ba musulunci, ga cin amana, ga ƙarya, ga hassada, ga munafurci, ga annabimanci, to ina musulunci da imani a wurin? Kaga matsalan farko kenan. Matsala ta biyu shine yin addu'a babu yaqini. Duk mai addu'ar da yake yana kokonto ko za a karba ko ba za a karba ba, jiya ma na an share ni, to Allah baya karba sai ya ƙara share ka. Kaga na uku cin haramu. Duk mutumin da ke cin haram dare da rana in yi addu'a Allah baya karɓar addu'arsa, ko kuma yana da tsananin wahala Allah ya karɓi addu'ar tasa. Cin haramun matsala ce mai girma. Na hudu yin addu'a zuciyar ba ta wurin. Kai kake addu'a amma kana tunanin kuna da wasa yau na La Liga ko Premier League, away ne ko home ne, Allah zai sa kar ku sauka top of the table, shine addu'ar ka, wai kada sauko akan table. Kai kana addu'a ga Allah amma zuciyarka tana wani wannan addu'a iya da wahala a karba, illa ta gaba shine ba mu kiyaye ladabin addu'a ba. In za ka yi addu'a, in kana da hali ka yi alwala, ka zama ka shiga cikin nutsuwa, ka ƙaskantar da kanka, ka zauna, in ka kalli gabar ya yi kyau, in baka samu kallo babu damuwa, ka yi addu'a a cikin nutsuwa ka ga abin al'ajabi. Amma matsala shine yau ba ma ba wa addu'a muhimmanci da ladabin da ya ce mutum yana kwance a kan gadansa ko kan kujera daga jeren wando ko riga babu, iya riƙe da remote control ya kalli BBC World, CNN International, ya je Al Jazeera, ya koma kallon kato, wai a haka a zuciyarsa wai addu'a yake yi. Aba jama'a, ko hakimin ƙauyen ku zaka je kana addu'a gaba gare shi da wannan kayan bare gaba ga Allah? Sai mu nutsu mu yi. Idan muka nutsu duk abin da ya dame mu a arewaci ko a Najeriya, wallahi muna da burbuɗin bayin Allah da in suna addu'a Allah zai amsa mana. Kuma ko a yanzu ƙasar da bata watse ba, duk fitindin da ake ciki ai mai yiwuwa albarkacin wasu salihan bayin da suke addu'a ne. In ba haka ba, fitintunu da kunci da zalunci da corruption da kashe-kashe da ake a Najeriya, in ba albarkacin bayan Allah ba, kasar da babu ita yi a yanzu. Addu'ar wasu bayan Allah ne ya sa ba har a yanzu kasar ba ta watse ba. Kasashe nawa suka watse ba su samu kashi 50 cikin 100 jarabawan da muke ciki ba a Najeriya. Duba abin da ya faru a Zamfara bayan Allah, ba abin da suka yi a zo a kashe su a ɗebe su a ciki akwai wani bawan Allah mai yiwuwa da azumi a bakinsu a kai wannan. Kai in ba albarkacin wasu bayan Allah na addu'a ba, da tuntunin Allah bai mai da upside down a ƙasar ba? Sai Allah ya mayar. Iyayenmu da daga cikin alherin magabatanmu da a yau mun fi su karatu, amma wallahi magabatanmu sun fi mu zama bayan Allah na ƙware. Hada huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum. In kana da mahaifiya, in dai dattijuwa ce, irin waɗanda suka haife mu shekarunsu ya kai, ko mahaifi wallahi ba su da wasa da addu'a. In ka je gaban dattijuwa mahaifiyarka ko wata ummarka ko gwaggwanka, in ta fara maka addu'a kan alheri har sai ka gaji da amin, saboda sun yi imani da addu'a. Kai ake yi wa addu'ar, amma tun da kai dan duniya ne, dan indomi generation, sai ka ji ma abun ya ishe ka abin da ba sai ka amin amin wai kana so ta tsaya, ita ko ba za ta gajiya ba. In ka kira babarka a waya, in ta fara Allah ya baka basu maka, Allah ya taimake ka. Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الانهار ثوابا من
akai awu bai cika ba duka an zalunce ka amma a wurin Allah duk abinda mutun ya gabatar Allah yace la udhiu amala amilin minkum duk kankantan aikin alheri a musulunci akwai sakamakon sa kawai kaga dan uwanka kai murmushi a wurin Allah akwai lada a wurin kaga kusa akan hanya ko kaya ka dauka ka jefar da ita akwai lada a wurin dattijo zai ketare hanya ka kama hannunsa ka ketare da shi akwai lada a wurin kaga dan uwanka ka gaishe shi da amincin Allah ya tabbata akan ka akwai lada a ciki ka dauki waya dan ka sadar da zumunci ka kira wani akwai lada a ciki kai wa wani message text message kawai kai sallama ka gaishe shi zumunci ne akwai lada inni la udhiu amala amilin minkum Allah ta'ala baya tauya aikin mai aiki duk kankantan aiki na alheri koda fakwatan kwacin daukan barin dibino ne na sadaka in shi ne abinda zaka iya kai Allah ta'ala ba zai tauye maka ladanka ba haram ma kana da ko misalin aya a Qur'ani
faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara.
Wannan ayoyi guda biyu na ƙarshe na suratul zalzala ko aya ta 7 da 8 da 8 kenan. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, Allah yace duk wanda ya aikata aikin alkhairi kwatankwacin kwayar komayya kwatankwacin girman atom, wallahi gobe kiyama zai ga sakamakon. Haka wanda yayi sharri kwatankwacin kwayar komayya ko kwayar gero, wallahi gobe kiyama zai gani. Shi yasa jama'a mu yawaita aikin alkhairi, mu yi kokari mu takaita sabon Allah da zaluntan mutane a kullun a rayuwa, gobe kiyama za mu ga sakamakon aiki. Wurin Allah ba a zalunci. Kuma in ana neman taimakon aikin alheri kar ka tsaya kana jira wane shine yafi kowa arziki a Najeriya, wane yafi kowa arziki a jihar ku, wane yafi kowa arziki a ƙauyen ku, kace a su za su yi a'a. In suka yi fa aljanna ta su ce, ba wanda a cikin su alheri gobe kiyama ba shi aljanna ya baka. To juhudul mukil kokarin marashi yana cikin mafi falalan sadaka. Mai kudi ana neman gudumawa, za a gina makaranta, za a yi jami'a, za a samar da gidan radio ko kuma gidan television mai muhimmanci na al'umma, ya ce ga biliyan daya. Kar ka tsaya kana da halin 10,000 ka ce ba za ka bayar ba, ka ce ina jin kunya ana bada biliyan, ni na bada naira 10,000. A'a, shi mai biliyan daya in yayi don Allah aljanna ta sa ce, kai da wannan 10,000 sai ka nemi aljanna ta ka. Shi yasa kar mu rika rena aikin alkhairi, ko naira 500 ne kada ka rena aikin alkhairi da shi, don Allah ya ce inni la udhiu amala amilin minkum, duk wanda ya aiki a cikin ku Allah baya tauye masa sakamakon wannan aiki din. Jama'a mu yawaita aikin alkhairi. Muna cikin society mu yanzu marayu sun yawa, kudin makaranta ya gagare su, kayi kokari akalla a rayuwarka ya zama ka hada ƴaƴanka da maraya guda daya da za ka riƙa biya masa kuɗin makaranta. Ai an yi asara, a duk shekara ka biya kudin mutum mutum biyar ko goma dukkan ƴaƴanka ne a tsukin anguwanku akwai marayu sun kai 100 a anguwar amma baka taɓa biya kwaya ɗaya bai an ci amanar rayuwa ka fasan cewa nakan ma fa wata ran Allah ya kaddara suna ya zama marayu yadda ka mu'amalancin marayun wasu haka za a masa bari yanzu akwai tsarin daukan marayu mai sauki irin su Ustaz Abubakar Siddiq Masuwan umma anan Abuja suna da tsarin daukan marayu a Arewaci a Borno ne a Yobe ne a Zamfara ne a Katsina ne jihohi da yawa zaka ba su gudumawa ga kudin makarantar maraya school fees dinsa ga kudin kayan tufafin sa ga kudin abincin sa in ka bayar sau daya shekara ba za ka ƙara biya ba sai bayan shekara ko ba wani kudin kirki bane da wannan in kai duk shekara za su baka result din yaro ga abin da yake kokari a primary yanzu ya je secondary yanzu ya tafi jami'a duk shekara ana baka result yanzu kai ne kaman baban sa ka dauki nauyin sa to ko irin wannan mu rika yi mana me yasa ƴaƴan mu ba su gagare mu ba sai ƴaƴan ƴan uwan mu da suka ba duniya za su gagare mu ina amana a wannan rayuwa wannan fa ba ita ce irin arewa da aka haife mu a cikin ta ba fa arewa da aka haife mu muna tashi a gidaje maraya ya tashi ko dan makwabci ba a ma bari a gida ka san mamar ku ba dai bane baban ku ba dai bane sai kai wayo ake iya gane fa wannan baban ku ba dai bane wai kar a nuna maka kana karmi wannan ba baban ku dai ba ka rena shi amma yau society ba haka yake ba Allah baya taurin lada la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa namiji ko mace wannan yana daga cikin wuraren da Allah ta'ala yake hada maza da mata a musulunci akwai inda abinda mace ta yi namiji zai yi yadda namiji zai yi sallah a bashi lada mace ma in ta haka za a bata akwai wurin da Allah baya daidaitawa biologically anatomy namiji da mace ba iri ɗaya bane yadda ku halittar mu ta bambanta to lalle ayyukan da muke ma haka Allah ya bambanta su akwai aikin da namiji zai yi mace za ta iya yi akwai aikin da namiji zai yi mace ba za ta iya ba kuma akwai aikin da mace za ta yi namiji ba zai iya yi ba yanzu su fitirar su mai sauki sun iya renon yara amma ƴaƴanka ne in ta fita ta barka da su na awa 6 a gida duk gidan su ya maka kunci duk gidan amma ita za ka zo su ta yi komai in ita aka ce ta fita ta je kasuwa ta nemo abinci ko ta je gona ta yi noma to sai an samu matsala a wurin shi yasa yanayin halittar mu sai Allah ya raba mana ayyuka kuma ya hada mu akan wasu ayyuka yadda za ka yi aikin alheri na sallah ko azumi ko sadaka ko ciyarwa a baka lada ita ma haka za ta yi shi yasa empowering mata iya da muhimmanci kar ka dauka wai duk aikin alheri sai kai kadai kai ka ciyar azumi ka gina masallaci ka gina makaranta ka yi tufatar da mutane ka yi kaza amma baka empowering iyalanka ta kowane bangare su ma su yi aikin alheri kai kana iya kashe miliyan ɗaya baka ji komai ba iyalinka naira 100,000 matsala ce wurinta anan baka mata adalci ba jama'a mu rika empowering matanmu ran da ma fa baka raye iyalanka su ne na farkon masu kula da ƴaƴan naka in ka batta a cikin talauci kuma baka koya mata ya ke dan samun wani abu a juya ba ran da babu kaiwa zai kula da bayanka mu rika tallafa wa iyalai ko dan sa musu allowances ko dan sa musu salary ko kuma dan in ka samu wani dan riba a kasuwarka ko a noma in kai ka sai ka ce to wannan bangaren amfanin gona naku ne iyalai wannan bangaren nawa ne wata riba Allah ya kawo maka baka zato kawai miliyan 5 ta zo sai ka ce okay miliyan 1 na iyalai miliyan 2 na cefane a gida miliyan 2 bari ai kaza da shi ya zama kana da wani tsari 100,000 ya zo iyalanka biyu to ga 20,000 bari mu ke 60 ka saba kyautata musu ko buda musu wata hanya da za su samu kai mai kudi ne ko da stock market ka je ka saya musu wani abu da sunan nasu ne iya gwargwado ka ga yadda zai zama mai albarka so mu rika empowering taimakawa iyalai su rika samun rufin asiri ke kuma kana tallafa mai ki kudi kice sai an sake ki kuma yanzu ki rena arzikin sa kuma ba daidai bane wanda ya taimake ki kika samu ke ma kuma kar ki ci amanar sa don haka aikin alkhairi maza da mata daidai wa daida suke yi duk wanda ya shi Allah zai bawa in ka zaga duk masallatai a Abuja zaka samu a masallaci 100 maza suka yi 99 maybe sai an yi sa a samu mace ɗaya ta yi idan ma watakila rasuwa ta yi ɗan ta yi sadakatin jariya ayyukan alkhairi mu rika buɗa wa iyalanmu su ma su rika yi jama'a bai ishe mu darasi ba jami'ar farko a duk duniya jami'atul qarawin da ke Morocco a wani gari Fez masallaci ne mata suka gina sunansu Fadima Fadima guda biyu daga gadon babansu wannan masallacin ya samar da jami'ar farko a duniya jami'atul azhar a tarihinta
daga Fadimatu Zuhara ne da sunan mace aka gina masallaci masallacin ya samar da University of Azhar dake Cairo sama da shekara 1000 aka yi ta duka wannan me ai jami'o'in farko guda uku a duk duniya biyu kai tsaye investment din aikin alherin mata ya samar da su sai bayan an yi Jami'atul Qarawin a Morocco an yi Jami'atul Azhar an yi Jami'atul Zaitun a Tunisia waɗannan jami'o'i uku duka Afirka aka yi su North Africa kasashen Larabawa Afirka bayan nan da shekaru da yawa aka yi jami'ar farko a Europe ita ce University of Bologna bayan nan aka yi su University of Oxford bayan nan aka yi Cambridge bayan nan da shekaru ɗaruruka ma aka yi jami'ar farko a America ita ce Harvard University so duk waɗannan mata suka fara asasawa ashe mata manyan mutane ne amma yanzu ka bata bata da any basira kawai sai dai yin miyan kuka da tuwon masara sai dafa shinkafa da miya kullun tunaninta ya kare kawai sai a kitchen haba ban musu adalci ba ko karatu a azumi bata samun dama ta karanta Qur'ani kullun a kitchen sai wankan yara sun tafi makaranta mu rika dan sauwaka musu wata hidima da kuma dan tallafa musu da dan abin da muke samu su ma su zama suna iya dan dogaro da kansu da izinin Allah aikin alkhairi in mun yi in sun yi duka alkowa zai samu lada nasa Allah baya tauyewa a rama zaka ba misalin aya ko mu ce
man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah
wala najziyannahum
ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun
wannan ayar da yaje za ta zama cikin suratul nahl ko aya ta 97 Allah yace man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikata aikin alkhairi namiji ko mace yana mu'mini ko tana mu'mina kaga sai ce wa huwa mu'minun ya shafi hatta ita mace sai ce za mu rayar da su rayuwa mai dadi don haka mu rika taimakawa iyalanmu da hanyoyin samun kuɗi mata don su zama su ma suna iya irin ayyukan alkhairi da muke yi ko ba za su iya kamar namu ba su dan kwatanta ya zama iyalinka tana kwatanta aikin alkhairi in ka taimaka mata wani nauyin ma za ta maka da kudin baka san an maka ba mata da yawa suna da tausayi suna da jinkai kuma har ga Allah mafiya yawa mata sun fi mu tausayi da jinkai mafiya yawa sun fi mu son yin ayyukan alkhairi su suna iya cin bashi su kai kudin barkatu kai ina zaka ci bashi ka bada guduma a aure ba bace zaka neme ka a rasa ba sai wajen cin walima ko dina a ganka cika cikin ka dindim da kaji ka watsai ba ruwanka ana magana mu ne manyan abokanai me ka bashi guduma bakin ka alaikum ko su mata ba su cika haka ba suna dan bada guduma ba so a rika tallafawa mata a rayuwa Allah yace ba'dukum min ba'din sashin ku daga sashi ne daga maza aka samu mata mata aka samu maza yanzu aran ma yana asali mahaifiya da mahaifi suka haife shi to kaga namiji ya fito daga mace a gidansa ƴaƴa akwai maza da mata mata da maza sun fito daga maza daga mata kaga ba'dukum min ba'din ne daman halittan ku ai su shaqa'iqur rijal ne wato kaman twins haka ake maza da mata mu da su kaman wasu twins ne haka Allah ya tsarin halitta shi yasa ko a rayuwa kake ko kana namiji in aka ce baka da iyali girman ka na faduwa yanzu za a ganka da mutunci ka shigo kana da kakar maka assalamu alaikum daga an ce goro da tace yanzu na kake goro ke wani ana fadan goro sai ganka kaman buhun karago yake ganin ka yanzu daga an ce goro ka zo buhun karago a wurin sa so shi yasa gauranci jarrabawa ne ya Allah ka rage mana adadin gwagware ya Allah gwagware da suka cika kasa Allah kai yau mana rage su amma ta bangaren ba su dukiyar halal Allah ya sa su yi aure wani kuma tsabar mutuwar zuciya ne saboda motarsa da yake kashe kuɗi ya fi kuɗin da ake rike iyali da ita kuma ba inda yake zuwa da ita sai tsabar gayan shirme ba inda zai je da gayan gwagware gwagware matsala ne suka yi yawa a society Allah ta'ala ka rage mana gwagware ta hanyar alkhairi Allah ka ba su matan kware matan kware Allah ka ba su mazan kware Allah ta'ala ya ce falladina hajaru lalle ne wanda suka yi hijira ayyuka biyar Allah ya kira su da shi a nan wurin su waɗannan ulul albab na farko falladina hajaru suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka cire su a gidajensu sai kuma me wa udu fi sabili aka cutar da su a tafarki da wa qatalu suka tunkari abokanan gaba wa qutilu wasu ma suka yi shahada sai ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim kaga ayyuka guda biyar ko wannan suna daga cikin mafi girman ayyukan da ake kusantan Allah da shi kaga falladina hajaru hijira kala biyu ne, akwai hijiran gari akwai hijiran aiki. Hijiran aiki duk abun da Allah yace bai da kyau ka nisance shi, in kai wannan kai hijira koda baka bar garin ku ba. Hijira na biyu shine barin gari, ka bar wani garin da aka hana ka addini ka koma inda zaka yi addini. Kuma barin gari kala biyu ne, akwai barin gari na tilas aka tilasta ka, akwai barin gari na garin ne bai maka ba ka bari da kanka. Wanne yafi zafi? Wallahi na tilasa yafi zafi. Shi yasa in kana da imani duk mutumin da kaga an ce dan gudun hijira ne, wallahi duk rashin tausayin ka da Allah ka ji tausayin sa. Da fa yana cikin mutunci a gidansu, maybe gidan gado ne anan aka haifi babansa. Yanzu wata fitina ta zo ta ko ta tashin hankali ko yaƙi ko wani annoba ko irin abin da 'yan ta'adda suke yi ko kidnappers ko bandits, bai yi shiri ba, ya bar inda aka haifi babansa, aka haife shi, ya fita a gidan nan bai ɗauki komai ba, da iyalansa da 'ya'yansa babu abin da suka ɗauka, suka je aka gina wani tanti a jeji aka tara su. Suna kwana a wurin akwai wanda suka yi shekara 7 a kam na 'yan gudun hijira suna rayuwa. Ai bala'i, ya kai bala'i. Da mutuncin kamalan kam din aikin haji da ake kwana, ka san yadda yake. Yanzu aka samu sauki, da sai ku je airport a Kano a ajiye ku a kam sati guda, ba fa kam din gudun hijira ba, kam din allazai ne masu shiga jirgin sama. Duk wanda ke wurin ana ga mai arziki ne ko kuma akalla dai ya taka. Amma duk da haka mun san wahalan da ake a kwana a kam. Abinci ya tsada, banɗaki matsala, ruwan sha matsala, komai da tsada ka ke zaune a wurin. To bare wanda yake gudun hijira a jeji, duk inda muke a garuruwan mu rika tallafawa 'yan gudun hijira, mu rika tausaya musu. In akwai 'yan hijira a gare ku, je ka samu gida ko na haya ka basu na shekara biyu su zauna, da ku zauna a kan bara ce maka mu ku zauna, mu rika resettling ɗinsu, iya da muhimmanci. Jama'a rayuwar nan ba tabbas, abinda ka ga wani ya shiga a yau baka ji tausayinsa ba, ba ka da tabbacin gaba ba za ka shiga cikin wannan rayuwar ba. Falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim, aka cire su a gidajensu, kaga ba fita suka yi ba a nan, wa ukhriju shi ya fi zafi. Ikhrajin su aka yi ba su son barin garin suka bari. Wa ukhriju min diyarihim, na uku wa uzu fi sabili, an cutar da su dalilina, an hana su kwanciyar hankali, sun ga fitina da bala'i. Je ka tambayi mutanen Borno irin jarrabawa da zan gani daga 2009 zuwa har 2015. Mutanen ƙauyuka har a yanzu ka je ka tambaye su, je ka zamfara da Katsina ka ga irin bala'in da jama'a suka gani a rayuwa, yadda aka cutar da su. Wani a gabansa za a yi mummunan mu'amala da yassa ina gani, wani da za a ɗauki yassa ina, wani uba ne zai nutsu a ce yarka baliga an ɗauke ta, ka ƙaddar abin ya faru gare ka, don Allah ya za ka ji a zuciyarka. Wani uban yau shekara 10 bai ga yassa ba an ɗauke ta akan wannan. Ba ta dukiya yake ba, yassa ta dame shi bai gani ba. Wa udu fi sabili, laifinsa ɗaya shi ne imaninsa da Allah. Wa qatalu, a wani hali ma bala'i ya tunkare su na yaƙi, suka yi ƙoƙarin kare kansu don addini ya halatta da yaƙi, ko don self defense, kare kai, ko kuma emancipation, kubutar da mutane masu rauni, ko kuma tabbatar da adalci a bayan ƙasa. Kaga sai ce wa qatalu, iya nufin ɓangare biyu ne suka yi yaƙin ba ɗaya ba. Don me dalili? Ai ba ɓangare da yake ba, an kawo musu hari suka kare kansu, misali kenan. Wa kutilu, a wani wuri kuma aka yi me? Na'am, aka kashe su. Oke, kana koma kira'a ne kai kuma. Kira'a uku ne a wurin. Akwai wa qatalu wa kutilu, akwai wa qatalu wa kutilu, akwai wa kutilu wa qatalu. Duka uku sun tabbata. Ina ji shi ne yake so ya tunatar da ni go. Eh, duka uku nan in kai yayi wa qatalu wa kutilu, ko kuma wa qatalu wa kutilu, ko wa kutilu wa qatalu. Duka guda uku nan sun tabbata daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya ce in suka yi wannan, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, gabanin mu ce zaka yi ba mu ayaran ma koda aya ɗaya ta wannan irin jarrabawa din da cewa Allah zai taimake su a gaba.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله
جزاكم الله خيرا. Wannan cikin suratul hajj aya ta 39 da kuma bangaren aya ta 40. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله أبونا مكي فهمتا إرين جماعة دكي كام نأنقودون هجرة ناكا سامو باين الله نقوالي سوء كيرا مبتر مبوكاتي الله ينكر بان أدو أسو duk mutumin da ke cikin wannan jarrabawa ko na hijira ko ya bar garinsa ya gudu da ƙarya sha da iyalansa wasu iyalan ma sun watsa sun shiga jeji a cikin halin bukata in yayi addu'a Allah yana karba su ne asalin amma yujibul muftar kenan irin ka shiga cikin halin damuwa wanda ita kanta damuwa tana jin tausayinka to iya da muhimmanci ko barin addu'a ne in kaga irin suka ce ko baka da komai je kake da Allah kuma addu'a ga dan abun bude baki na ka da Allah tuna da mu a cikin addu'o'i a wurin akwai wanda yace ya Allah baka addu'a na alheri ka biya wallahi daga lokacin duk abun da dame ka Allah zai biya maka saboda iya cikin damuwa Allah yace la ukaffiranna ankum sayyi'atihim ba zai yi mukammala aya ta 195 ba zamu tashi akan wadannan sifofin su guda biyar dalilin wannan Allah yace zai kankare musu kurakuran su zai shigar da su aljanna to zamu tashi akan insha Allah rabin aya ta 195 la ukaffiranna ankum sayyi'atihim muharata da aya ta gaba Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ya ji ganyayen mu da malaman mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wallahu ta'ala alam.